albarka da ake karatu a cikin wannan littafi da ake kira al-usulus salat ko sharhi usulus salat. Mun tsaya ne a satin da ya wuce a shimfiɗa ta biyu wadda malam ya yi, wancan shimfiɗa ta farko da ta biyu kamar yadda malamai suka ce ba ta a cikin littafi. Asalin mai littafin shi daga nan inda za mu fara a yau ya rubuta littafinsa, amma saboda fa’idar da wadancan suke da shi almajiran mawallafin littafin da suka zo baya shi ne suka yi waɗannan shimfiɗa ta laya da ta biyu da ta uku. Yau za a shiga cikin asalin usulus salata. Ina fata alkhairi. Na'am. Tashiyan maganar tashi yake cewa fa’iza ƙila na kamar usulus salata, da mai tambaya zai tambaye ka ya ce to menene wannan asallan guda uku allati yajibu alal insani ma'arifatuha, wanda yake wajibi akan kowane ɗan adam ya san su. Fa qultu, za ka ce masa ma'arifatul abdu rabbahu. Usulu na farko shi ne bawa ya san Ubangijinsa, wa dinuhu kuma ya san addininsa, wa nabiyihi kuma ya san annabinsa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Malam yake cewa wannan shi ne asali na farko. Malamai suka ce kalmar usul jam'i ne na al-asl. In an ce al-asl kuma ana nufin foundation, root ɗin abu, ginshiƙinsa wanda aka gina wani abu a kai. shi yasa ake cewa usulul didar, wato foundation, ginshikin gini, saboda daga ƙasa ake gino shi sai yayi sama. Ubangiji magwayi da ɗaukaka ya buga misali a cikin alƙur'aninka a cikin suratul ra'd, yace alam tara kayfa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha sabit, yace asluha sabit, asalinka ya kafu a cikin ƙasa. To sai yake cewa in an ce al-usul, abinda yake nufi asalin abinda aka yi gini a kansa. To malam ya kira waɗannan cewa su ne usullai guda uku waɗanda duk musulmi ya kamata ya gani ya sani, saboda dukkan abin da ya shafi addinin musulunci a kan waɗannan asallan ake gina su. Wato da za a ce mutum ya rasa wannan asallan guda uku, to gabaki ɗaya ibadarsa ba za ta samu karɓuwa ba. Kamar a ce gini ne babu foundation, to wannan a sallan kuma da waɗansu waɗanda malam bai ambata ba, su ne ake kira usulul iman, asalin imani. Shi kuma imani baya samuwa sai idan mutum a karan farko ya san wane ne Ubangijinsa, sannan kuma aiki a musulunci baya tsayawa idan babu imani. Ina fata ana fahimta. To malam ya wallafa littafinsa sai ya kawo shi bisa ga tambaya da amsa. Saboda me? Saboda waɗannan usulan guda uku da za a karantar da kai, ana son ka haddace su, hadda ake son ka yi. Tambayoyi ne waɗanda suke masu sauƙi, amma kuma ba kowa ne zai iya amsarsu ba. Su ne kuma tambayoyin da yake wajibi a kan kowane musulmi, namiji da musulma, mace ya sani. Dan yanzu din nan da za a ce wani daga cikinmu Allah ya ƙari kwanansa, a ce mun binne shi a cikin daren nan, to wannan ita ce tambayar da za a yi masa. Idan ya samu ya ansa, to ya ci jarabawarsa kenan a shekarunsa da ya yi a duniya. Idan bai samu dama ya ansa ba, to zai zanto ya yi hasarar rayuwarsa da ya yi a duniya, kuma ya tafar da lahirarsa. Mun shi yasa malam ya kawo su da shi ga tambaya. Saboda asalai ne waɗanda suka fi kowane asali mahimmanci a cikin addinin musulunci, saboda haddasu ake buƙata ta yi. Tambayoyi ne masu sauƙi, amma ‘yan adam sun kasance a cikin ɓarna da shirka, shi yasa sai ya zanto kaɗan ne daga cikin mutane masu ka damu da su koyi waɗannan tambayoyin. Waɗanda suka koya ɗin kuma za su ga kaɗan ne suke aiki da shi. Yasa idan mutum ya zo an tambaye shi, sai ka ga mutum ya ruɗe ya kasa ba da ansa. Don da ka san tambaya ce ba ta zan sanda ba, ballantana ka ce tambaya irin ta soja, ko tambaya irin wadda lauya ke yi maka a kotu, a tambaya ce wadda mala'ika zai maka. Ganin mala'ikan kansa, idan asalin wannan kalmomin ba su tabbata a cikin zuciyarka ba, sai mutum ya ruɗe ya kasa ba da ansa. Musamman kuma mutum idan ya rayu a kan bid'a, musamman idan ya rayu a kan shirka, musamman idan ya rayu a kan camfe-camfe da tsubbace-tsubbace, to ko da ya san kalmomin ba zai iya ba da ansa ba. So ƙa'idar ka iya ba da ansar idan an tambaye ka, shi ne a ce ka rayu a kan abin. Saboda duk abin da ka rayu a kansa, ko da a duniya ne, ka ce ka shekara 20 kana bin wani tafarki, to zai yi wahala a ce wani ya zo lokaci guda ko tsoro da firgici ko razani ya iya rudar da kai kamanta wannan abin da ka gino a kansa shekara 20, 30, 40. Ina fata ana fahimta. To shi ne malam yake cewa asalin nan guda uku, in an ce asali ana nufin asalin abin da aka gina musulunci a kansa. To waɗannan asalan guda uku ga za a tambaye ka a ce, to menene waɗannan asallan guda uku wanda yake wajibi a kan kowane namiji ma'arifati ha ya san su? Al-ma'arifa, malamai suka ce in an ce ma'arifa, wato ana nufin ilimi, mutum ya samu ilimi. mu da Hausa bamu da bama bambancewa tsakanin al-ilmu da kuma al-ma'rifa. Sai dai malamai suka ce al-ilmu a ammu, in an faɗi kalmar ilimi to ta shafi hal ma'rifa. Shi yasa Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka a kullum in zai siffanta kansa yake siffanta kansa da ilimi. Da wahala ka ga a cikin hadisi ko a cikin Qur'ani an siffanta Allah da ma'rifa, hakan kawo amma ba su da yawa. Amma in an tashi dangana masa ilimi sai a siffanta shi da kalma al-ilmi, saboda wannan kalmar ta fi gamammiyar ma'ana a kan al-ma'rifa. Amma ɓangaren ɗan adam shi kuma in an tashi siffanta shi da wani nau'i na ilimi sai a siffanta shi da kalma al-ma'rifa. Ina fata na fahimta, saboda duk shi ɗan adam ɗan abin da aka bashi na ilimi ɗan kanani. Allah ta'ala ya ce wa ma utitu min al-ilmi illa qalila, amma Allah fa iliminsa cikakke ne. Shi yasa ya ce wa la yuhiquna bi ilmihi illa bima sha'a, bayi ba za su iya kewayewa da ilimin Allah ba sai abin da Allah ya sanar da su. Amma ɗan adam ɗan iliminsa ɗan kanani, abin da Allah ya so kawai kake iya sani. To shi yasa wajen ɗan adam sai a siffanta shi da ma'rifa, amma wajen Allah subhanahu wa ta'ala in ana bayani akan iliminsa sai a siffanta shi da kalmar al-ilm. To a nan ma yake cewa waɗannan akallai ne guda uku da zai tambaya zai tambaye ka, waɗanda suke wajibi a kan ɗan adam ya san su. Kowane ɗaya daga cikin wajibi ne ya san wannan, mace ne ko namiji, babba ne ko yaro, wajibi ne ya sani. Shi ne malam ya ce faƙul, abinda za ka ce ma'rifatul abdu rabb, bawa ya san wane ne Ubangiji. Wato yana daga cikin asali na farko wanda ake buƙata mutum ya sani shi ne me, shi ne bawa ya san Ubangijinsa. To ya bawa zai san Ubangijinsa? Shi ne malamai suke cewa bawa yana sanin Ubangijinsa ta hanyoyi kamar haka. Hanya ta farko shi ne an-nazaru fi ayatillahi wat-tafkir ko wat-tafakkur. Hanya ta farko da bawa yake sanin Ubangijinsa shi ne ya kalli ayoyin Ubangiji. Idan ya kalli ayoyin Ubangiji to kuma sai ya nazari. To ayoyin Ubangiji kuma guda biyu ne, akwai ayatin lahi kauniya, akwai kuma ayatin lahi a shar'iyya. In sun ce ayatin lahi kauniya suna nufin makhluqatin lahi, halittun Ubangiji. Idan bawa ya kalli halittar Ubangiji to kuma sai ya tunani akan halittar. To daga lokacin zai fahimci cewa lallai akwai Ubangiji. An fahimci wannan? Sannan bayan haka akwai ayatul lahi shar'iyya, ayoyin Allah wanda ake karantawa, wahayi da Allah ta'ala ya yi ma annabawansa. Su ma idan bawa ya karanta ya fahimci ma'anar to yana gane cewa lallai akwai Ubangiji. Ina fata ana fahimta. Ubangiji mabawayi da ɗaukaka ya faɗi wannan a cikin ayoyin Qur'ani cewa bayi ba za su kalli ayoyin Ubangiji ba, ba za su duba su gani ba. Awalam yanzuru ma'a fi malakuti samawati wal ard, shin bayi ba za su kalla ba mulkin sama da ƙasa, mallakar sama yadda aka gina ta da yadda aka gina ƙasa, wa ma khalaqa Allah min shay, da abinda Allah ya halitta kuma a tsakanin sama da ƙasa. Dan adam ya kalli sama ya gani ga tunan gingirin ba gwafa, amma in kai ne za ka yi gini ka ga sai ka sa irin waɗannan jinkokin wanda zai tallabe. Za ka yi rumfar dabbobinka dole sai ka samu tsarnu ka kakkafa ko katako, amma ka dubi sama ba gini ga tanan yadda aka gina ta. Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ka ga a nan ya ce a falam yanzuru, a wani wurin ya ce a falam yanzuru ila sama'i kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj, ba za su kalli sama ba kaifa banainaha, su bayar da muka gina ta, wa ma laha min furuj, ba za su samu cikas ba a cikin halitta sama. wa zayyannaha bayan mun gina ta kuma muka kawata ta shine me inna zayyanna samaa'a ad-dunya bi zinatin al-kawakib wa hifzan min kulli shaytanin marid. Allah yake ba za su kalli sama ba, ga ta nan mun kawata ta, mun kawata saman duniya da taurari. In ka duba yanzu tallan tarki da waɗansu ayyuka na ɗan adam ne ya sa kake ganin ba ka ganin hasken taurari, amma je ka ƙauye inda ba wutar lantarki ka gani yadda taurari suke haske sama. Allah ta'ala ce mun sanya su su zanto ado ga sama, sannan kuma rujuman lishayabin, Allah na amfani da su ya jefe manya-manyan shaitanu a zalimai waɗanda suke ƙoƙari su ji abin da ake tattaunawa don su zo su gaya ma bokaye, sai a yi amfani da wannan a jefe su a ƙone ga baki da. A wani wurin Ubangiji ya ce ɗan adam ya kalli kansa mana, bal yanzur al-insanu mimma khuliq, kai da kanka ka kalli kanka, duk abin da aka yi Allah ya ce ka kalla, to so ake in ka kalla ɗin kuma ka yi tunani. Afalan yanzuru ila al-ibli kaifa khuliqat, ba za su kalli yadda muka halitta rakumi ba, wa ila as-sama'i kaifa rufi'at, wa ila al-ardi kaifa sutihat, su kalli sama su ga yadda take mana yadda muka daga ta, sannan su kalli kasa su ga yadda muka shimfida ta mana. Duka wannan so ake kai da kanka in ka kalla din, to kuma sai kai tunani. Kamar yadda Allah ya gaya ma Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yace ka gaya masa a'izukum biwahida an taqumu lillahi masana wa furada thumma tatafakkar, nan inda at-tafakkur ya zoke. Allah yace ka ce ne masa wa'azi ne da abu guda daya. Menene abu ɗayan? An taqumu lillah, kowa ya koma zuwa ga Ubangijin sai ya fuskanci Ubangijin. Masana ku biyu ku tsaya ku yi tunani cikin al'amarin Ubangijin, wa furada ko kuma kai kadai ka koma cikin gida ka yi tunani cikin halittarka, halitta sama, halitta ƙasa, kogi ga nan ka duba yadda kifi ake samu shi a cikin ruwa. Sai Allah ta'ala ya ce thumma tatafakkaru, sannan kuma su yi tunani. In ka fata kuna fahimta, yanzu kaga da ya ce ka kalli kanka, fal yanzur al-insanu mimma khuliq, dan adam ya kalli kansa, a cikin kanka akwai aya yadda aka gina ka, akwai abin lura, amma ba kowa ke fahimta ba. Yanzu ka dubi bacci kawai, akwai darasi a ciki da ke nuna akwai samuwar Ubangiji, domin mai bacci ga shi ne yana bacci baya jin duk abin da kuke cewa, amma kuma shi ma a cikin baccin kuma yana mafarki, kai kuma da kake raye kake ba ka bacci ba ka sanin abin da yake cewa, zai tashi ya baka labarin abin da ya yi a cikin bacci, kai kuma ka bashi labarin abin da kuka yi a lokacin da yake bacci. Wanne ne ƙarya, wanne ne ba gaskiya ba? Dukkanin su gaskiya ne. Shi ya gani abin da ya gani a cikin mafarki, kuma kana kusa da shi baka gani ba, ko kuma kun tattauna abin da shi bai gani ba, naka gaskiya ne, nashi gaskiya ne, amma shi bacci yake kai kuma a farke kake. Wannan akwai alama da take nuna cewa akwai samuwar Ubangiji. Ka dubi yadda rayuwa take, rayuwar mutum a cikin mahaifa, dan adam ya rayu a cikin mahaifa, yana ci yana sha, yana shakar iska, yana bayan gida, yana fitsari, ta ina ake samun masa da duk wannan sinadarin? Shi ne ta ina? Ta cibiyar mahaifiyarsa. Ta nan zai ci, ta nan zai sha, ta nan zai shaƙi iska, ta nan zai fitsari, ta nan zai komai. To yana fitowa duniya kuma aikinta ya ƙare, sai a cire ta, sai a buɗe bakinsa, sai a buɗe idanunsa, sai ya ci ta baki, sai a buɗe duburarsa, sai ya bayan gida. Sadda zai zo duniyan ma da sauran bayan gidan a cikin cikinsa, yana zuwa sai ya yi, sai kuma ya yi fitsari. amma lokacin da yake can ciki ba ga hanyar da yake yanzu da ya fito ba ga hanyar da yake wannan yana nuna samuwar Ubangiji da akwai wani wanda ba Ubangiji ba to da wannan abun ba zai tafi a bisa wannan tsarin ba shi yasa waɗanda ke inkarin cewa wai idan an mutu a cikin kabarin ba za a yi tambaya ba saboda wai su a tunaninsu cewa wuri ne ɗan tsokake ina mala'ika zai shiga kuma bayan mutum ya mutu ai lalacewa yake a ƙasa sai aka ce a kun jahilci ƙudurar Ubangiji domin ku dubi rayuwar da ɗa yake yi a cikin mahaifa yana rayuwa a cikin mahaifa yana ci yana sha kuma ana ƙara girmansa har ya fito duniya yana fitowa waɗancan hanyoyin da yake samu abinci da abin sha aikinsu ya ƙare ya buɗe bakinsa so in an ce rayuwar da mutum yake yi a cikin kabari wannan wani al'amari ne na gaibi babu wanda ya sani fiye Allah don jahilcin ma wani har sai ya riƙa kawowa to wanda kura ta ci me ba ko kuma wanda jirgi ya bindiga da shi ba ya tarwatsa ya zama a karasa inda yake to kaga wannan duk jahilcin Ubangiji don malamai suka ce in an ce alƙabru abinda ake nufi a nemi mutum kawai a rasa daga an neme ka an rasa magana ta ƙare ka shiga kabarinka kura ne ta cinye ka a bindigan ne ta yi spark ko kuma ainihin jirgi ne ya yi bindiga ana neman kan aka ce ai an rasa shi babu shi kwata-kwata shi kenan ka shiga kabari in ba haka ban kana tunanin wannan ai da ayar qur'ani Allah ya faɗa kan annabi fir'auna yace fal yawma nunjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya a yau zamu tsiratar da kai da gangar jikinka ga gangar jikin ana kallonta amma kuma Allah yake annaru yuqraduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'a adkhilu ala fir'auna shiddal azab Allah mai iko ne akan komai wannan gangar jikin gata nan kuna gani to an iya samar da kuma wata gangar jikin a can inda Allah zai yi tambaya wannan bai gagara Allah ba a ɗan adam ma ya samar yanzu mutum ɗaya ne ke kaftin ɗin rahotanni na BBC da ina ne da rediyo mai hoto ko amma mutum dubu nawa ke ganinsa dubu nawa mai kaftin ɗin labarin CNN ko BBC ko labarun Najeriya na gidan TV NTA mutum tsaye ne amma mutum dubu nawa ke kallon sa ko ina to idan kenan bai gagar Allah ba shine malam yake cewa mutum yana sanin Ubangijinsa da waɗannan ayoyin ka kalli aya daga cikin ayoyin Ubangiji daga nan sai ka ɗauki mai sai ka ɗauki darasi sai ka gane cewa akwai Ubangiji shi yasa ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab lalle a cikin halittar sama da halittar ƙasa da sassafawar yini dare wani lokaci ya fi yini daɗewa wani lokaci kuma yinin ya fi daɗewa akan abun nan yake la ayatin akwai ayoyi abin lura amma ba ga kowa ba li ulil albabi ga mutane masu hankali don mai hankali ne zai yi tunani mahaukaci ba zai iya yin tunani ba ina fata ana fahimta so ana gane bawa yana gane samo Ubangijinsa da waɗancan halittun Ubangiji in ya kalli halittar Ubangiji sai yi tunani a kanta in ka kalli kanka sai ka yi tunani a kanka gashi yanzu baka san sanda ake ƙara ma girma ba ka dubi yadda gashin ka yake yanzu baki kirin kana ɗan shekara 20 30 ana tafiya kawai sai ya zama baki fari ka dubi yadda yanzu kake da ƙarfi ana tafiya sai ga tafiyan ma sai ka sa sanda to duka wannan alama ce da ke nuna samuwar Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka to shi ne sannan kuma albawa yana gane samuwar Ubangijinsa da ayoyin Qur'ani in ya karanta wahayi da Allah ya saukar a cikin littafinsa to sai ya gane cewa lallai wanda ya saukar da wannan maganar ba maganar ɗan adam ba ce da wace alama ake gane haka babba alama ita ce da za ka gane cewa akwai Allah kuma littafin na Allah ne shine yau shekara 1400 da wani abu amma har yau an kasa gurbata Qur'ani a ce wani ya saka wani abun da babu shi ko ya sa wani abun da ya kire wani abun da akwai shi yau shekara 1400 hadda 42 wannan fa bayan hijira kenan ba daga farkon sauka Qur'ani ba ka kare shekara 13 akan wani to har yau an kasa canza Qur'ani wannan yana nuna akwai Allah maganar Allah ce ganda ba maganar Allah bace ba da an canza ta in dai maganar dan adam ne ba za ta rayu haka ba dole za a gano kuskure yanzu duk theory da manya-manyan abin nan suka yi a baya manya-manyan philosophers yanzu ana ta cin gyaransu da yanan ba iyaka ka duba theory na Darwin wanda ya yi theory da evolution yadda wai duniya ta faru ya ce wata ƙara ce ta fasa duniya ga ya asalin ɗan adam wai daga biri ne in ma ka koyi daga Genesis ɗan adam daga biri ne to sai a ce to birin farko kuma fa shi kuma ya aka yaka samar da shi to kaga duk an zo ana cin gyaransu yanzu hatta turawan yasu sun suna cin gyaransu ka duba Maurice Macaulay ya yi littafi wanda yake magana ya sa masa suna The Origin of Man a nan ya kace-kace da theory ɗin Darwin ya ce kwata-kwata wannan bai ma fahimci menene bai ma fahimci shi kansa wane ne ba ka duba marubuci Harun Yahaya idan ka dubi website ɗinsa irin yadda theory ɗin baya waɗanda wani ya shekara 400-500 wani shekara 700-800 duk yanzu ana ta criticizing sun theory ɗin amma ga theory Qur'ani kuma yau shekara 1000 an kasa musanya shi a cire wasali ɗaya kawai kana cirewa shi kenan za a ce ba daidai ka karanta ba kana sanyawa za a ce ba daidai ka karanta ba wannan ya nuna kenan akwai Allah don me maganarsa ta zama an kasa musanya ta sannan yanzu idan ka sake kallon Qur'ani ta wani gefen zai nuna maka cewa akwai samuwar Allah Allah yana nan kuma shine mai magana kuma alama ce da ke nuna lallai akwai wanda ya samar da duniya ga baki daya saboda me asalin abubuwan da duki yanzu duniya take tunkaho a kai kama daga kimiyya abinda ya shafi abinda magana abinda ya shafi dan adam ya je sama abinda ya shafi lafiyar dan adam yadda aka samar da dan adam abinda ya shafi yadda duniya take juyawa abinda ya shafi kaza ya shafi kaza duk wannan in ka duba za ka samu roki ɗinsu a cikin Alkur'ani yanzu duniya ba ta gano cewa a cikin mutum ba kashi 75 ruwa ne sai a kusan 18 century amma tuni Qur'ani ya ce waje Allah minan ra'i kulla shay'in hayyin duniya ba ta taɓa gano cewa ba yaya aka wani mataki ɗan adam yake bi a cikin mahaifa kafin ya zama ɗan adam sai a cikin 70 wani abu ƙarni na 17 na miladiya amma tun kafin nan Qur'ani ya bada labari walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin matin ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العضقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخصونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. سنة مثلا لكم يا فتاشي وأنا مراهن دون قداه له هو النيجا أدد فانا كند ذي إن أنسى منين تو ينات مطعم منين في كوانا أربعين daga nan kuma sai ya koma ya zama tsugon jini nan ma ya kwana 40 daga nan sai ya koma ya zama tsoka nan ma ya kwana 40 daga nan sai ya koma ya sake zama mai haka kwana 40 yana canzuwa har sai ya yi mai wata 6 daga nan kuma sai a busa masa duniya sai a 18 century ta gano wannan na ɗaya daga cikin dalilin da ya sa da yawa daga cikin waɗanda suke masu nazari a cikin abin da ya shafi alqur'ani da kuma bible ma suke musulunta saboda suna tunani a lokacin can fa babu computer mutane ne da ke rayuwa a cikin jeji mutane ne wanda sun kware akan harkar rakumi to ya ake ya gano wannan waye sanar da shi shine allamahu shadidul quwa so kallon qur'ani da karanta qur'ani da karanta ayoyinsa wahayi daga Allah wannan yana gaya ma bawa cewa lalle akwai ubangiji ga abubuwan ban mamaki a cikin alqur'ani kuma da yawa wanda mutum in ya karanta kawai zai ƙara gamsuwa cewa lalle hakika yana akan gaskiya yanzu dubi labarin ashabul kaf ubangiji ne ya bada labarinsu sun yi kwana nawa 300 a cikin kogo ga kissoshin mutanen da Allah yake ta bayarwa dan ya zama ibra ga abubuwan da za su faru nan gaba a cikin aljanna ga yadda duk wannan gaba daya yana nuna cewa akwai Allah mu wayi da dukka ina fata Allah fa yasa to shine mallan yake cewa wato in an ce mutum wato asallan nan guda uku da suke wajibi dan adam ya sani asali na farko ma'rifatul abd rabb bawa ya san ubangijin to in ka san ubangijinka kuma to sai ka bautata masa sanin ubangiji na sanya bawa ya natsu kuma ya gamsu cewa lallai ubangiji yana nan kuma lallai bai halitta shi dan wasa ba lallai akwai abin da ubangiji yake nufi da shi sai sa Allah cikin alqur'ani yace afala yatadabbaruna alqur'an bala su kalli qur'ani ba su karanta shi kuma su tadabburi a ciki walau kana min indi ghayrillah lawajadu fihi ikhtilafan katira أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِي آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ بَلْ سَكَتُوا تَنْتَمِي بَأْسُهُمْ الْقُرْآنُ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا نَسَى بَلْ سَكَتُوا أَشْكِنْ الْقُرْآنِ غَيْرَ أَنْ يَسْرِي شِ كَدُوبَ يَوْنَسَ كُمَا يَبِي دُبْ دَ يَوْنَن نَاجِي كُمَا سَي أَنْكَ يَسْرِي شِ زَا إِيَ عَدَّ شِ وَقُلْ وَلَا تَيَ عَدِّ dan wannan yana cikin kiyayewar tashi wala kad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min mudakkir mu ne yanzu in kashe kala 30 sai ga ba za ka iya da qur'ani amma ga sahabbai shekaru suna sahabbai an so maso kar da qur'ani wasu na da shekara 30 40 amma kuma duk suka zo suka da ki qur'ani amma kai yanzu kawai labari kawai sunayen yan bol kawai ta iya da cewa da wannan dun lalacewa ne duk yana cikin dabi da yaƙi gazuwar fikir yaƙin kwakwalanmu da tunaninmu wanda yahudu da kiristoci yahudawa da kiristoci suke yi sai dai wanda Allah ta'ala ke yanzu kawai inda za ka ware lokacin da kake kallon arewa 24 ka ce na ware wannan awa gudan ko awa biyu da nake kallon arewa 24 kawai zan bar ta ne in karanta qur'ani za ka sha mamaki dan zai yi wahala duk daƙiƙan jin ka dora maka aya biyu a ce ka yi awa biyu baka iya haddace ta ba zai yi wahala to in za ka haddace aya biyu kullum duk inda aka kwana 360 aya nawa kenan ka haddace aya 600 da wani abu kusan aya 800 ka gama suratul baqara gaba ɗayanta ka gama ali imran ka gama ka shiga cikin suratul nisa'i a 800 idan kusan 10 a shekara to me ka manta cin tsiran mata ko mallan yake cewa to abu na farko bawa ya san ubangijinsa wannan shine asali na farko mun riga mun yi sharhi kuma a baya sanin ubangiji shine mutum ya san shi ta hanyar ilimi da kuma waɗannan ayoyin amma in ka tashi kawai sani irin na al'ada kai ma Allah ka tashi kawai an haife ka musulunci saboda haka kai musulmi ne to shi ke sa ka ga cikin ruwan sanyi ka saba ma Allah saboda abinda ka sani ne ai yake kake jin tsoro duk abinda baka san shi ba ko bigi ne ka san shi baka tsoron shi yanzu mu nan da muka ga abinda muka gani shekara 7 da ta wuce kaga muna tsoron hayaniya da fitina to amma wanda bai ganta ba labarin ta yake ji sai ga kawai duk abin da yazo kawai ya karba saboda bai san hayaniyar ba bai san fitinar ba ba hana shi bacci ba ina fata kuna fahimta so al'adance duk abin da dan adam ya sani
to ya fi kiyaye shi kuma ya fi kakantsan da shi to shi yasa ake so karan fari bawa ya san ubangiji saboda in ya san shi zai ji kunya saba masa ina fata kana kuna fahimta amma in sani yayi masa irin na al'ada to yanzu zai iya saba masa yanzu za a ce ga dokar Allah ya kidi yanzu za a ce Allah ya ce ayi ya ki ya je kuma ya kwanta a wurinsa ba abin da ya dame shi saboda kawai bai san wane ne ubangiji ba shi yasa wani malami yake cewa kar ka duba kankantar laifi a'a abinda ake dubawa girman wanda ka saba mawa to sai ka san shi ko za ka san girmansa shi yasa Allah da kansa ya faɗa yake cewa ma qadarullaha haqqa qadarihi ba su girmama Allah ba iyakacin cancanta irin girmama wanda ta dace to ba su girmama Allah ba saboda ne saboda ba su san Allah ba bari in ƙara ba ku misali yanzu misali aka ce a nan gurin ga maciji nan misali daga kafi ta nan za a ga maciji gamshe ta ce ta tara hanya ga mutane duk sun ganta kai kana gefe ba ka ganta ba amma kuma kana son ka wuce da wanda ya ganta ido da ido ta fasa kai da wanda labarin ya bashi aka bashi wane ne ya fi tsoro wanda ya ganta saboda me ya gani da idonsa to shi yasa imanin annabawa da ubangiji ya fi imanin duk sauran mutane waɗanda ba annabawa ba saboda su sun ga abin kuma sun ji ina fata kun fahimta sun fi kowa sanin Allah shi yasa sai suka fi kowa tsoron Allah sun fi kowa sanin Allah shi yasa sai suka fi kowa takatsantsan wajen kiyaye dokokin Allah to haka kuma za ka yi ta tawowa salihan bayi waliyai managarta da muminai waɗanda suka san Allah to za ka iske cewa suna girmama Allah suna tsoron Allah kuma suna girmama shi in an ce suna tsoron Allah ba sa taka dokokinsa in an ce suna girmama shi to suna kiyaye duk abin da yake su yi suna aikatawa shi yasa Allah ya kore gaba ɗaya a duniya yace innama yakhshallaha min ibadihi alulama in dai har akwai waɗanda ke tsoron Allah a cikin bayi sai yace to su ne malamai a nan ka ga ba a ce innama yakhafullaha ba akwai bambanci tsakanin alkhawfu da kuma alkhashiya in an ce alkhawfu tsoro kawai wanda babu girmamawa a cikinsa kana jin tsoron kunama amma ai ba dan kana girmama ta ba ina jin tsoron maciji amma ba dan kana girmama maciji ba ina fata ana fahimta to Allah ba irin wannan tsoron ake son kai masa ba kana tsoronsa tare da girmama shi tsoronsa da kake ji saboda kai yayi maka azaba ta san mai iko ne a kanka girmama shi da kake yi saboda kana bin dokokinsa ba ka san ka saba amma saboda kana tsananin ƙaunarsa to haka ake so to wannan kuma martaba ba ta samuwa dole sai bawa yayi karatu ya san wane ne ubangiji ina fata ana fahimta mun gane wannan saboda haka ashe karatun tauhidi wajibi ne karatun hadisi wajibi ne don a cikinsu ne ake baka misalin abinda zai sa ka gane akwai Allah sannan a cikinsu ne za a baka labari da misalin abinda zai faru a gare ka bayan ka mutu yanzu ga baka zo duniya ba aka baka labarin abinda za ka yi a duniya to in ka zo duniyan sai ka yi abin to yanzu baka je lahira ba ne ake baka labarin cewa fa in ka je lahira fa gidaje guda biyu ko dai aljanna ko wuta aikin da za a tafi aljannan gashi nan an lissafa maka aikin da za a tafi wutan gashi nan an lissafa maka sai ka zaɓi na tafiya wuta ka bar na aljanna dan me saboda baka san Allah ba kuma baka jin tsoron Allah inda ka san Allah da ka ji tsoron Allah da ka zaɓi dukkan aikin da zai kai ka aljanna ka tsere ma dukkan abin da zai kai ka zuwa ga azabar ubangiji Allah sauke mallam yace mataki na farko ke mataki na biyu daga cikin asallan nan shine me bawa ya san addininsa in an ce san addininsa nan abin da ake nufi da addini ana nufin shine addinin musulunci wannan addinin shine kadai addinin da yake da ɗan adam su bauta ta masa. To bawa ya san menene wannan musulunci, me ake nufi da musulunci, tunda shi kadai ne Allah yake son a yi masa bauta. In dai da sunan addini ne musulunci ne kawai ake son bawa ya bauta ta ma Allah da shi, to bawa ya san menene addinin musulunci. Domin Allah ya tabbatar mana a cikin Al-Qur'ani, yace inna ad-dina indallahi al-islam, addini a wajen Allah wanda Allah ya yarda da shi shine musulunci. Ya kuma tabbatar mana cewa duk wanda ya riki wani addini ba na musulunci ba, to ba za a karba daga gare shi ba. Wa man yaftaji ghayra islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Duk wanda ya bauta sama Allah da wani tsari na addini wanda ba musulunci ba, to ba za a karba daga gare shi ba. Wa huwa fil akhirati min al-khasirin, kuma a lahira yana cikin hasara. Sannan Allah ya tabbatar mana cewa kuma addinin ya cika shi tab, bai buƙatar hikimar mai hikima, bai buƙatar zakakuranci mai zakakuranci. Duk wani guru da wani intellectual da wani philosopher ba a buƙatar sa, an riga an cika komai. Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. A yau na cika ni'imata a kan ku, kuma na yarje muku musulunci ya zanto shi ne addinin. Ashe ba a buƙatar wani mai ilimi ya zo ya sa wani abu a cikin musulunci, ba a buƙatar kuma wani rago ya zo ya cire wani abu a cikin musulunci. Wannan shi ne abin da ya bambanta musulunci da sauran addinan duniya ga baki ɗaya. Izin da muke da su, addinin Kiristanci, addinin Yahudanci, addinin Buddha, addinin Zoroaster, addinin waye, duk wannan tunanin mai tunani yana tasiri a cikin addini. Za su iya sanyawa gobe, wani lokaci kuma su cire, amma banda addinin musulunci ya cika tab. Saboda mai Qur'ani baya buƙatar ƙari, baya buƙatar rage, ba za ka iya ƙarawa ba, ba za ka iya ragewa ba. Ina fata an fahimta. La ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi. To haka musulunci yake, saboda masdarin da inda ake samun musulunci shine a cikin me, a cikin Al-Qur'ani. To shi kuma Qur'ani ba za ka iya ƙarawa, ba za ka iya ragewa ba. Ashe kaga addinin ya cika ke. Ina fata kun fahimta. Sannan kuma duk annabawan da Allah ya turo, babu wanda ya addini wanda ba na musulunci ba. Kun fahimta? Duk annabawan nan gaba ɗayan su musulunci suke, ba wani annabi da ya yi kiristanci. Babu. Adawa, Samudawa, mutanen annabi Salih, mutanen annabi Hud, mutanen annabi Musa, mutanen ainihin wato annabi Dawud, mutanen annabi Sulaiman, Zakariya, Yahaya, Lut, dukkanin su musulunci suke. Ina fata an fahimta. Yanzu addinin Yahudawa ai tushen su suna cewa su mutane ne asali ne na me, ƴaƴan Yaqubu. Shi kuma Yaqubu ɗa ne gawa Ishaq. Shi kuma Ishaq ɗa ne gawa Annabi Ibrahim. To Annabi Ibrahim bai mai Yahudanci ba. Allah ya ce ma kana Ibrahimu yahudiyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikin. Yace wa man yargabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad safaynahu fid dunya wa innahu fil akhirati min as-salihin. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Shi ne yahudanci muke ne, shi asalin kakan gabaki da gashi nan. Kuma Allah ya ce wa wasfa biha Ibrahim banihi wa Yaquba ya baniya inna Allaha astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Gashi shi kansa da Yaqubun da zai rasu ya yi wasiya ga 'ya'yansa. da yi wasiya ga ƴaƴansa shi ma abin da yake gaya masa ke ya ku ƴaƴana innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun gashi kansa annabi Musa alaihi salatu wassalam kafin shi kakansa annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ai lokacin da mutuwa ta zo masa yayi addu'a yace rabbi qad ataitani min al-mulk وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا تيتني توبني مسلما اشكني بصالحي اشكني اليهودي كيف جاء النبي موسى عليه الصلاه والسلام يقول يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين زوا غري شي كبات كدوغار ان دي كون مسلمين جاء النبي النبي الله سليمان عليه الصلاه والسلام لوكتين ده بلقيس تزو فتازو با اجلتن اكسكنشي ان كاوتا اما ميسي لوكتين ده اكا كاو غدنتا يا غنتا ya ga gadan gashi yace kana kafin in kimta ido shi annabi Sulaiman yana so a dauko gadan a kawo kafin ka zo wani aljani yace to shi yana da karfi zai dauko shi amma a cikin ƴan sa'o'i ƴan daƙiƙoƙi wannan daƙiƙokin kuma kafin nan Balkisar ta iso shi kuma yana son a kawo gidan kafin ta zo ta same shi don a nuna mata cikan mulki wanda ya fi nata shi wani mai ilimi Allah ya ba mu labari yake cewa shi zai kawo gadan kafin kibta wa ido ana kawo gadan kawai sai gashi kawai Allah ya je hoshi daga inda ya je hoshi annabi Sulaiman sai ya ce sai hada min fadli rabbi la yabluwani a ashkuru am ashkuru wa man shakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ganiyyun karim sai ya ce masu ne na kiruna ku canza ganin ku sake masa tsari mu gani za ta gane ko ba za ta gane ba a ƙarshe ne sai ya ce wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimi an ba mu ilimi gabaninta ko mun zo musulmi kafin ita ita kanta da ta zo ta ga mulki ba irin nata ba ta ce tsarki ya tabbata ga Allah na asarantar da rayuwata amma yanzu wa aslamtu ma Sulaiman lillahi rabbil alamin ki wa aslamtu annabi Isa da ƴan mission suke cewa ai su kiristoci ne kaga inda ma matsalar take ke babu kiristanci ga baki ɗaya a cikin holy bible kalmar christianity babu ita a cikin bible babu kwata kwata babu sanya ta Paul ne ka san Paul ne duk ya rikita addini eh Paul shi ya zo bayan rasu annabi har kawai duk ya ta jinkita to irin wannan ta'addancin ne Abdullahi bin Sabah ya cikin musulunci sai Allah bai ba shi nasara ba sai ya kasa canza Qur'ani to shi da kansa annabin Allah Isa alaihi salatu wassalam ku duba abin da yake cewa a nan cikin suratu Ali Imran yake ce ma hawariyinsa annabi Isa yake ce masu su da kansu ke cewa rabbana amanna faktubna ma ash-shahidin قال من انصاري الى الله قال الحواريون نحن امنا بالله وشهد بأننا مسلمون كشهد للي حقيقة مؤمن ميك ويا زوا الله النبي موسى عليه الصلاة والسلام من قبل شيء هو من قبل من فتنا شيء قاعدين لو كتير ده فلك فلما تشوف فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين وحكى دوك أن باب وان ده كان تلد ولا الديني أمبا الديني مسلمين شيء saboda haka bawa ya san menene musulunci ya sani kuma shi addinin musulunci ita ce ni'ima ta ƙarshe wanda babu wata ni'ima bayan ta domin duk annabawan suna roƙon Allah ya sanya su zama musulmi mun karanta annabi Ibrahim yana roƙon Allah Allah ya karbi rayuwarsa yana musulunci annabin Allah wato Yusuf ya roƙi Allah ya zanto musulmi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ma Allah ya gaya masa kace inna salati wa nusuki wa mahyayi ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين إنا فتانا فإن شيني أديني كان إذا الله يدعي حتى فرعون لوك شند متوى تظوم أي أيهم من دماغ ومسلمين لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين إنا تكتك مسلم in kiyama ta tsaya duk zai buri masu ce da su zo musulmi wala rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin kaduba adawa da samuda Allah ya ba mu labari fa akhrajna man kana fiha min almu'minin fa ba wajadna fiha ghayra baitin min almuslimin babu wani addini wanda yake kira kristanci ko yahudanci so idan abinda malam yake nuna wa anan ba wa ya san addini to shi addinin musulunci kuma ya ake sanin sa sai ina ake sanin sa ana sanin addinin musulunci ne da me ta hanyar karanta qur'ani da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi kwata kwata ba inda zaka samu musulunci in ba cikin qur'ani da hadisi domin wanda yazo da addini shine annabi sallallahu alaihi wasallam menene yasa a ina ne aka bashi musulunci shine a cikin alqur'ani saƙon Allah ne a cikin Al-Qur'ani ya turo wa ya turo annabi sallallahu alaihi dan ne me yayi bayanin Qur'anin da baki sannan kuma yayi bayanin sa a aikace ina fata ana fahimta ashe kenan ba wanda zai fahimci musulunci sai ya dawo cikin Qur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi sallah azumi zakka haji aure ciniki sai da komai duk abin da Allah yake son ɗan adam su yi bai gushe ba sai da ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara duk abin da ake so ka rike na aqida to ba gushe ba sai da aka gaya mashi a cikin alquran shi yasa masdar talaqi inda ake samo usul aqidar musulunci ita ce mai a cikin alquran in dai abin da ya shafi aqida ne to ana kafa hujja ne da me ayoyin qur'ani ayoyin kuma dole su zanto muhkamat waɗanda suke ɗaukan ma'ana ce guda ɗaya kuma a fili kun fahimta duk malamai suna kasa musulunci gida biyu a fadinsa in ka zo kuma kowane gida biyun ka iya raba shi gida biyu a fadinsa su ce abin da ya shafi aqida da kuma abin da ya shafi aiki to dukkan abin da ya shafi aqida tunda shine usul asali to ana kafa hujja ne da littafin Allah littafin Allah ayoyin da ke cikin alqur'ani su kuma kashi biyu ne ko dai su zama muhkamat ko su zama mutashabihat ina fata ana fahimta ayoyin da ake kira muhkamat sune ayoyin da suke da ma'ana a fili kuru-kuru daga an karanta kowa zai gane ma'anar su daya ayoyin da ake kira mutashabihat sune ayoyin da suke da ma'ana sama da daya wanda ba kowa ke iya fahimta su ba sai ar-rasikuna fil ilm sai waɗanda suka kai diddigi a cikin ilimi to dukkan abin da ya shafi aqida da ake bukata ta kafu a cikin zuciyarka tunda ita ne root foundation da ake kafa kowane aiki a musulunci to dole ta samo asali a cikin littafin Allah ko a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ingantacciya an fahimci wannan abinda muke nufi da wannan zancen shine da aka ce ka fahimci addinin bawa ya san addinin musulunci to duk abin da za ka kudurce a zuciyarka ya zanto cewa akwai nassin ayar qur'ani a kansa ka san sa da dalilin sa na shara yanzu misali imani da Allah kaga ba wahala amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتت إلى آخر الآية لأكتك قدر أصول لنا مسلمين إنا كل شيء خلقناه فقدرنا
إنا فتعلم إنت
صدق أبند أكتك أصول لنا أساميش أكتك آيوي القرآن والأن تكي محكمات وأنت وأن الآيوي كمسوني هن أم الكتاب سوني أصل للكاذب وتصن فيها أكتك القرآن sauran bangaren musulunci na biyu shine abin da ake bukata ka aikata daga banka to shi ma wannan an ke samu a cikin alqur'ani masu yawa tare da fassarar su a cikin hadisi ko dai a magance ko kuma a aikace misali akan wannan Allah yake ayi sallah a cikin alqur'ani kaga aiki ne daga bai za su waqimus salata wa atuz zakat amma ya za ka yi sallah to nan kuma sai ka dawo hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda me saboda a aikace Annabi ya sallah shi sai ce sallu kama ra'aytumuni usalli kaga an ce a bada zakka Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tuqahhiruhum wa tuzakkihim wa salli alayhi ya za ka bada zakka to wannan sai ka dawo hadisi sai gaya maka cewa ai zakkan nan in ta kuɗi ne sai kuɗin sun kai nisabi in ta dabbobi ne sai sun kai nisabi amma asalin root ɗin da aka ce ka fitar da zakka yana a Qur'ani a cikin dabbobi aka ce samaniyata azwaj min al-dha'n ithnayn wa min al-ma'z ithnayn ina fata an fahimta in ka fitarwa zaka ba Allah ya faɗi wannan da za a ba إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبدل سبيل فريضة من الله وكن تقف إنا فتا أم فإنت أما يا ذاك فتر إن كتاش فتوى تولن سيتقومكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا أصل يلا تكون قرآن شين ذي قيامك مرزا الله ذي قيامك إن جبوا بيني إن شانوا لي إن سنكي كذا كذاني إلا كما لي سنكي كذا إن كتيني سنكي كذا أتكين كذا كذا ذا كتر وانا كما هيكا كما جيسان النبي صلى الله عليه وسلم أم فإنشوانا ينزل أكتيا أيت النجي النسل القرآن ولله على الناس حج البيت من يسكى الله إليه سبيلا وأذن في الناس في الحج يأتوك رجالا وعلى كل سامر يأتين من كل فج عميق duk wannan dalili ne na yin aikin haji wa atimul hajj wal umrata lillah amma yaya za a yi tsayuwar arfa safa da marwa jifa yadda ake yin sa'ayi duk wane ne ya koyarta wannan kuma sai ka koma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga sai yadda ya aikin hajjin sa a fili azumi Allah ya ce mai azumi a cikin alqur'ani يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أما ذاك يا أزمي أتتم ولا وتى ذاك يا أزمي ثم ذا الله إلا يعني ذاك يوشني هو يوشي كذا الله يقول وأتموا الحج فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم صيامه فكذا أتنانين كان تنفسر آية سيكا ما يرزاك شعبا سيما ذا الله يفسر كادا قلانا تفاج إذا اندلي حكا يني يتو توشي كينا أزمي يا كريم فوكا شعب وفوبا كشعب سبو دمي أنا سوما أزمي دا صورا دبو دا صورا دبو غا حسكي تولوك تند أشي بوت أباشكما ga sauran haske kuma ga duhu ya zo kaga yayi daidai kenan ya dace da hankali mutum ne ina fata kuna fahimta to haka duk sauran ibadoji suke ga baki da yanzu Allah ya ce bai aure a cikin alqur'ani ibada ne Allah ya ce fankihu ma tsaba lakum minan nisa wa ankihu al-ayyama minkum wa salihin fankihu allazi idna ahlihinna wa atuhunna ujurahun ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها دوك ونن آيني أكن أولي أما يا ذا يا أولا ما ذا الله ليه بياني يا أولا أنك يا أولا كما أنك يا أولا ونن سيسا دعوة شكرا ديس مي حق إنني دي مي حق أم ماتر دوك ونن سيسا دعوة شكرا ديس إنا فتان فإنسا تسنن ونن إنكسن ونن تارد دليلي ونزكاسن مسلمين kuma za ka iya tsayawa ka yi musulincin kamar yadda ka sai don me ka san shi. Ina fata an fahimta rashin sanin wannan ɗin shi ya sa kawai ba mu damu da musulincin ba, mu dai an haife mu musulmi kawai. Idan muka tashi yin aure za mu yi al'ada, in mun tashi yin sallah za mu yi yadda muka ga dama. Je ka garin alƙali ranar Lahadi ka ga yadda ake sallah. Ba su san sallah ba a aikace, ba su san sallah ba yadda manzon Allah ya karantar da ita. To duba yanzu kuma yadda ‘yan kasuwa yadda ake kasuwanci da business. Kaga Allah ne ya ce mai ciniki wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Huwa allazi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa idha qadaytum salata fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah fa idha qadaytum salata. Amma duk yadda ake cinikin akwai Allah ciki sai ɗan kaɗan. To ka duba yadda kuma muke fitar da zakka kwanan nan ake ta yawo ake ta yawan wata tambaya. Abun mamaki mutum ne ma Allah dabara ko ya zila wa Allah, wani mutum ne ya samu riɗin da ya kamata ya fitar masa da zakka in ana fitar ma riɗi zakka ko alƙawlai. To shi ke nan riɗi kuma ya yi tsada sai ce to yanzu malam ya halatta a ban je ko ina kan karatun da wani. Shi ce to yanzu malam yanzu na fitar da zakkar riɗin gata amma zan sayar in raba wa mutane kuɗi. Nake wa ya sa ka ka ba su sunu sayar da kansu mara nake wannan wayau ne ga jifin. Mutum ya fitar da zakkar shinkafa ko hatsi sai ya ce to bari ya sayar ya ba mutane kuɗin, wa yake ka sayan musu? Ba su mana su sayar da kansu, haƙƙin Allah ne ai kai ina ruwanka. Ina fata ana fahimta wannan duk rashin sanin abin ne a rubuce a ƙur'anance a hadisance a wurin malamai ba a zauna aka karanta abun ba ko ba a yi tambaya ta hakika ba. Ina fata ana fahimta. To malam ya ce yana daga cikin abin da yake wajibi mutum ya san addininsa, sannan ya ce wa nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, yana daga cikin abin da yake wajibi wanda wani bai sauke ma wani musulmi ya san waye annabi sallallahu alaihi wa sallam, menene haƙƙinsa, ta ya za ka san wane ne annabi, wannan kuma ta hanyar karanta tarihinsa. Saboda in ka jahilci mutum to an iya yin kowace irin ka tofara a kansa baka damu ba. Yanzu kuna tsammani a lokacin sahabbai a ce da yanzu akwai sahabbai suna raye sama da mutum 100,000 ɗin nan, akwai wanda zai zagi annabi su rara masa? Babu. Saboda me sun san shi, sun ga mu'jizojinsa, kuma sun ga wato yadda Allah ya kimtsa shi, sannan kuma sun yi imani da abin da ya zo da shi. To amma in baka san mutum ba, kawai irin sani ne na al'ada, mu dai Allah ya mu musu. Manzo Allah annabi alhamdulillah masha Allah wannan ni'ima ce ba ƴar ƙarama ba. To amma in ka ce meye haƙƙi ga yaman haƙƙin manzon Allah guda uku kawai da yake da shi a kanka, wallahi na rigima ta. Ko kuma kawai ka tambaye shi waye annabi, wallahi ka san sunan mahaifinsa ma akwai wanda bai sani. Saboda haka dole ne za a san annabi sallallahu alaihi wa sallam ta hanyar karanta tarihinsa tun lokacin da yake yaro, wani irin tasowa ya sallallahu alaihi wa sallam. Sannan a cikin alkur'ani ya Allah ya yabe shi, sannan ya sahabbai suka zauna da shi, sannan menene siffofinsa da ɗabi'unsa, wannan zai sa ka ƙara san annabi, sannan kuma ka ƙara sanin haƙƙin annabin a kanka, sannan kuma wannan zai sa ka ba shi kariya. Shi yasa sahabbai in sun tashi magana sai su ce fidaka abi wa ummi, fansa ka shine babana da mahaifiyata sallallahu alaihi wasallam wato zan iya mika rayuwar mahaifina da mahaifiyata akan rayuwar ka sallallahu alaihi wasallam to kaga soyayya ta kai soyayya kai yanzu zaka iya fadar haka ni ma zan iya fadar haka ke zan iya bada rayuwar mahaifina da mahaifiyata zan iya bada rayuwar kaina da tawa da tam ɗaɗana gaba ɗaya don ba da kariya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa zai iya faɗa haka amma ko ba lallai bane bai iya cika amma su sahabbai a zahiri sun faɗa kuma sun cika ka duba a Badar lokacin da aka zo karan farko mutum uku suka fito daga cikin mutanen Makka yayin da suka fito sai mutane uku suka fito daga cikin mutanen Madina kafin da ne ake yaki yanzu kawai yakin koro ake da fitowa ake in ka isa ka fito biyu su kama fada sai dai ya kashe ɗaya ba za a raba ba amma ne yanzu kawai kana daga gida ne za ka jefa wani abu ne kenan sun mace gaba ko bindiga ce kawai za ka halbara ta kata ta ci kenan ka kashe kowa amma na da takobi za ka ɗauka ko mashi shi ma da nashi kai ma da naka mutane uku daga cikin ansar suka fito sai mutanen makka suka ce ya muhammad kamar yadda suka kira shi ka fito mana da yan uwanmu sun tambayi mutanen ansar sun ku zuwa yi sai suka faɗa suka ce mu mutane daga cikin mutanen madina suka ce ku koma ba don ku muka zo Badar suka ce ya muhammad ka fito mana daga cikin ƴaƴanmu da yan uwanmu waɗanda suka gudo suka bamu su ne muka fito domin su Allahu Akbar uba ne ya fito zai yaki da ɗansa ɗan yana yaki don kare musulunci uban yana yaki don kare kafirci tashin kwari sai manzo Allah ya kira ƴan uwansa sallallahu alaihi wasallam wallahi akan wannan wani kirista wani bature ya musulunta ya ce wallahi wannan annabin gaskiya ne ya ce domin al'adar waɗanda suke masu mulki idan an zo wajen fitina ɓoye ƴaƴansu da ɗan uwansu suke haka ne ko ba haka ba yanzu duk zanga-zangar da ake kun taɓa ganin wani ɗan gwamna ko ɗan wani abu da sai ba yare ya yi talakawa sun fita kuma to an ci ne a da su ina ba ta ana fahimta ko yaƙi za a tafi ai ba kika tura ƴaƴan sarakuna da ƴaƴan manyan mutane ba ko yace wallahi wannan annabin gaskiya ne sai manzo Allah ya fito ya ce ku dawo manzo Allah ya ce ina Hamza ya ce gani ya ce ina Ali ya ce gani ya ce ina Abu Ubaida ya ce gani ya ce ku tashi ku tare su ƴan uwansa na gini ya soma gabatarwa sallallahu alaihi wasallam to yanzu wannan mutumin shi ne zaka zaga wanda alamar mutane ai ga abinda Bilkisu tace innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azilla Allah yake wa kadhalika yaf'alun haka suke aikata fa ma ji Allah ba ta yake sallallahu alaihi azizun alaihi ma anitu harisun alaikum lil mu'minina rahufur rahim manzo Allah ya kira yan kwan aka bi ta aka gwabza gaba ɗaya su uku aka gama da Al-Harith shi ne ɗaya daga cikin waɗanda suka tarihu guda uku na ɓangaren musulmi aka ji masa rauni shi ma a nan Badar ɗin ya cika amma su biyu aka gama da su to wannan mutumin ana buƙatar ka san tarihinsa an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa aka ce gaya mana kai waye ya ce ni ne wanda mahaifiyata lokacin da za ta haife ni ta ga wani haske ya fita daga jikinta ya haske duniya gaba ɗaya ya ce ni ne wannan ya ce ni ne wanda annabi Ibrahim ya yi addu'a ya ce ya ubangiji wa ba'athihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma ya ce to ni ne addu'ar annabi Ibrahim ya ce ni ne wannan wanda mala'iku suka kwantar da shi suka tsaga kirjinsa suka cire rabon shaitan daga jikinsa wanda Allah yace alam nashraha laka sadrak yace to ni ne wannan mala'iku suka kwantar da shi aka tsaga kirjinsa aka cire ainihin zuciyarsa sallallahu alaihi wasallam aka wanke shi da ruwan zanzam aka cire laban shaytan a ciki yasa Allah ta'ala yace inna fatahna laka fatahan mubinan liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akkar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima yace ni ne wannan wanda Allah yace wa wada'na anka wibrak mun dauke abin da yayi ma bayanka nauyi yace to ni ne wannan menene yayi ma bayansa nauyi aka malaman tafsiri sun yi maganganu da yawa wasu suka ce asalin annabawa galibin su kafin a turo su su zama manzanni wato za ka iske iyayensu suna da rai to sai a samu hanyar da za a biyo ta wajen iyayen nasu sai a aibata su annabi ibrahim ya samu babansa yana bautan yana sassaka gunki da bautan gunki kaga sai suka uban da kansa yake cewa arajibu anta an alihati ya ibrahim la illam tantahi la arjumannak wahjurni mali to shi annabi sai aka karbi baban nasa tun ma lokacin yana ci wasu ka ce a'a galibin wasu annabawa ba a ba su immunity ba lokacin da suke kanana kafin a ba su annabta za ka same su sun dan taba zamewa to sai a goranta musu da irin wannan abin da suka yi kafin su samu annabta annabi Musa alaihi salatu wassalam ba ya kashe rai ba har Fir'auna ya goranta masa yace wa qatalta Allah yake gaya masa daga cikin ni'imar da ya masa wa qatalta nafsan fa najaynaka min al-ghammi wa fattanaka futula a wani wuri shi da kansa annabi Musa da aka tura shi wajen Fir'auna shi da kansa yake cewa rabbi inni qataltu minhu nafsan fa akafu an yaqtulu ya ubangiji na kashe masa rai fa ina tsoron fa kasu kashe shi da kansa annabi Musa yake cewa ya ubangiji na aikata laifi ya ubangiji ka yafe mun wa dakala almadinata ala inni ghaflatin min ahliha fa wajada fiha rajulayn yaqtatilani hadha min shi'atihi wa hadha min aduwwihi فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو ملل مبين قال رب اغفر لي فغفر له الله تغفر له wannan abun da annabi Musa yayin lokacin da yazo yace shi annabi ne sai da Fir'aun ya yi masa gori yace wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin to shi manzo Allah babu wannan din kin yana karamin sa bai aikata wani laifi ba wannan Abu Talib da kansa yake fadar haka yace wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta uwasilu fi turab dafina fasda bi amri kama alayka ghadabatu wa bashir bi dhaka wa qarra minka uyuna fa laqad sadaqta wa kunta qabla amina وأربت دينا قد أربت بأنه من خير الأبيان البرية دينا لولا ملامة أو خذار مصبة لوجدتني سمعا بذات يكينا ما لم يتكي الحق ما شهد به الحالة زي مسلم تبا يتي كايدا كيا تنقو تنتن تنقوانا كاتم ما كتي خي النبي ني جا ما سونا كأمين تتشي ويشي وندي رنسو أمين تتشي kafin shekara 40 bayan shekara 40 kuma ya zama in ci abin ina fata an fahimta suka ce to wannan shine ake nufi da wa wada'na anka wibrak allazi anqadha dhahrak duk wannan an dauke shi sallallahu alaihi wa sallam yace ni lokaci yayi to sai mu kwana nan wato yana daga cikin abin da yake wajibi mutum ya sani ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakan kuma yana tabbatuwa ne mai da karanta tarihinsa ba da shirme ba ba da almagaza ba ba kawai da baki ba ni ne san manzon Allah kuma ga sunna annabi kafi wani ne wai ya hawo maulidi yana sai manzon Allah dan uban mu fara shi ma sani waye manzon Allah ka ce manzon Allah kuma ka yi zagi to kaga dole shi sani wane ne annabi shi ya kawo wannan kato bana ba yabo kake ba aibata wa kake ne ya kirista zai fahimce ka in kana irin wannan hauka shi Allah ba zai farin ciki da wannan shirmen da kake yi manzo Allah yana farin ciki ne da masu bin sunnarsa masu bin qur'ani waɗanda ke kokarin su haddace qur'ani su haddace hadisansa kuma su yi aiki da shi amma an turo ka ka kasa karatun qur'ani ko masu ku kana hauka a cikin gari to kaga wannan ai abin da muka faɗa sai dai Allah babu ladan su wanda ya kafe ce kuskure da Allah ya gafarta wa